الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasin mu na littafin mu wadda muna nan cikin kitabul bayu zamu tashi kan babi na 24 karkashin wannan kitabin mas'ala ta 24 da ya ambata karkashin babin Al-hukuratu wa tarabbusu. Al-hukuratu wa tarabbusu. Riki kadaruri da kuma dakon daukakar farashi ko tsada. Jiran dako domin kadarorin su yi tsada. Hukura shine a rike kaya a ki sayar da shi a ajiye shi a keɓanta da shi tarabbus kuma shine jiran dako wato mana a jira a yi dako a jinkirtar ana jiran tashi da ɗaukakar farashi to asalin wannan shine abin da aka sani da al-ihtikar ko a ce al-ihtikar ko al-hukra duka ɗaya ne shine wato ƴan kasuwa su ɓoye abubuwan da ake da buƙatar su a lokacin da ake buƙatar su ɗin su ƙi sayar da su ya zama ana nema a gurinsu amma kuma ba za su fitar da shi su sayar ba sai farashinsa ya ɗaukaka neman ya tsananta domin su sayar da shi da tsada wato da taƙaice a sayi kaya a lokacin da kaya yake da tsada ko kuma kaya yake da ƙamfa da ƙaranci a ɓoye shi don neman ya ƙara tsanani farashin ya ƙara hauhawa ribar 'yan kasuwar ta ƙaru wannan shi ake kira ihtikari ta yadda zai zama an ƙuntata wa mutane ba don wata darura ba a'a kawai dai sai son zuciyar 'yan kasuwa wannan shine ihtikari ko kuma hukura idan an sayi kaya a lokacin da kayan yake da yawa lokacin da misali manoma suke buƙatar sai da kayayyakinsu na amfanin gona abinci ne ko abin da zai gyara abincin akwai yalwarsa an wadatu da shi a kasuwanni da ko'ina har ma dai da buƙatar a saya ɗin to wanda ya saya a wannan lokaci ya ajiye ba don wani abu ba sai don idan ya ɗanyi daraja zuwa wani lokaci da al'umma za ta buƙata shi ma ya fitar ya sayar abinda Allah ya bashi ya samu to wannan ba ihtikari ba ne kasuwanci ne halattacce ba itikari ba ne mutane da yawa suna tsammanin cewa wannan yana cikin itikari amma baya ciki itikari shine a sayi abu lokacin da yake wahala ko ya yi ƙaranci dama can ya janye dama nemansa ya fara tsananta dama ba ko ina ake samunsa ba darajarsa ta fara ɗaukaka to sai wanda ke da jari ko wanda suke da jari ganin haka su saka kudaden su su saya su ajiye dan neman ya karu kayan ya kare janyewa daga kasuwa to sai su zo su sayar yanda suke so ko kusa da yanda suke so tunda a duniya ba lalle ne ka samu abin da kake so ba amma dai su samu ba'arin biyan bukata wannan shine ihtikarin da aka haramta amma wanda ya sayi abu a lokacin da yake da yalwa kamar da na fada kakar amfanin gona ko abin da ya kama da wannan wanda in ba a sayi kayan ba ma a wannan lokacin to wata barnar ce za ta auku tunda abinda manoma suke nomawa galibi musamman masu karfi musamman waɗanda noman yake a matsayin sana'a a gare su to in ba masu sayan kayan su ajiye shi zuwa wani lokaci to daga ƙarshe noman ma zai gagare su dan saboda masu sayan ɗaya-ɗaya haka abinda za su ci na lokaci ba zai wadatar ba zai janye kayayyakin nasu ba kudaden da suka batar wasu ma kudaden bashi suka ciyo ba za su fita ba to sai ya zama shari'a bata hana wanda zai saya da kikkiawar niyya ya saya ya ajiye zuwa lokacin da aka juyo kan bukatar abin za a samu nau'in riba a sayar ba da muna manufa ba to wannan ba ihtikari ba ne wannan kasuwanci ne halattacce akwai wani malami da ya bahasi akan ihtikari din ya yi littafi guda cikakken littafi duk ya fasalta waɗannan abubuwan kuma mutum ya duba zai ga haka ne zai ga cewa lallai haka ne don idan ka ce sam-sam bai halatta a sayi kaya a ajiye ba ko kayan amfanin gona kuma zance sahihi kuma firin jaye shi ne ba kayan amfanin gona ko kayan abinci ne kadai ihtikari yake shiga ba dukkanin sauran kayan bukata kayan masarufi duka yana shiga duk abin da ya zama janye shi daga kasuwa zai kawo kuntatuwa ga al'umma ko da ma bai da alaka da abinci kamar a ce kayan gini da makamantansu to wannan zai shiga cikin haramcin ihtikari in an saye shi an ajiye don wani dalili da ya sa bukatar sadin ta yawaita kuma har ma aka dauki matakin kara janye shi to in an saya da irin wannan niyya ya zama ihtikari kamar da mun taba karanta wannan a littafin abin nan yawa minna fiqhul mu'amalat yawa fiqhul mu'amalat yawa saboda haka ihtikari ba sai a kayan abinci bane kadai akwai wanda suka kuntata ma'anar ihtikari ko kuma wai menene ihtikari ke shiga cikin sa wasu ma suka ce shine gundarin kayan abinci na asali kamar mu ce shinkafa alkama hatsi wake da makamantansu amma abubuwan da za su gyara abinci kamar barkono ko ma zaitun wanda ke bada mai da sauran waɗannan abubuwan da gyara abinci suke wai ba za su wato itikari ba zai shiga ba wannan ba haka yake ba domin duk abin da ya tsanani sosai sai wahal da mutane yanzu barkono da ya tsada sosai bara misali ai kaga an dandana kuɗa ko yawa miya ta gagara galiban ko ba haka ma saura mai mafita ita ce mai da yaji to shi ma yajin ya zama yaji yayi yaji shi ma to kaga sai zama ashe za a gane cewa duk abin da aka wato matsawa mutane a kansa za a cutu to saboda haka dai itikari yana shiga cikin dukkan abin da ake bukata na masarufi ko menene ko magani ne misali duk dai wani abu wanda janye shi din in an yi da gangan aka ajiye shi zai kawo wannan matsuwa kamar man fetur duk abin masarufi hakan zai iya zama ihtikari Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gargadi akan ihtikari, wato ma'ana abin da ya tabbata cewa ihtikari ne a shar'ance, yin sa haramun ne. Akwai hadisi ingantacce da Imam Muslim ya rawaito dake cewa la yahtakiru illa khati'un, babu wanda zai ihtikari sai mai ganganci, gangancin laifi. Wannan hadisi ne sahihi da Imam Muslim ya rawaito shi. Ko wani hadisi da aka ce hadisi ne Hassan da ke cewa man ihtakara arba'ina yawman darabahu Allahu bil juzami wal iflas, wanda ya ihtikari da ya kai kwanaki 40, to Allah zai jefe shi da kuturta da kuma tsiyacewa. Akwai wani hadisin da ke cewa aljalibu marzukun wal muhtakiru mal'un, wanda yake sayo kaya ya kawo shi wa mutane don su samu wadatuwa, to wannan za a arzukta shi, Allah zai sanya masa albarka. Amma mai itikari za a la'ance shi. Ko wani hadisin ma da al-Imam al-Munziri ya kawo shi, man itakara 'ala al-muslimina 40 yawman aqadahu Allahu bi'izmin minan nar, wanda ya itikari da ya kai kwanaki 40, Allah zai zaunar da shi a wani wuri mai gwabi a wutar jahannama. Duk da cewa yawancin hadisan da'ifai ne, amma dai an kakkawo su. Amma wannan hadisi na Imam Muslim shi sahihi ne. Don haka dai itikari yana cikin abubuwan da suka haramta, kuma ba dan komai ba, saboda yana daga cikin manufar musulunci dai. Hadisi ya inganta, kuma ka'ida ce fiqhiyya, ka'ida shar'iyya, la darara wa la dirar. Kokarin ka gina kanka ko masu karfi su gina kansu ba zai ba su dama su kuma su cutar da jama'a ba. Tsarin musulunci dole a samu adalci a wajen kewayawar dukiya. Masu mulki kada su zalunci mutane don dukiya tana hannunsu. Haka nan waɗanda suke da jaruka a hannunsu kada su yi amfani da ƙarfin da suke da shi su kuntata wa jama'a, su ci da gumin mutane. To haka duk inda aka kewaya maqasidu shari'a, manufar shari'a dai ita ce a yi wa mutane adalci, kada a cutar da su. Mutanen da albarkacinsu ake samun albarkar, kuma a samu arzikin, kuma in an samu albarkar tasu an yi arzikin, kuma sai a juyo kansu kuma a ce su ne kuma abinci, kaga babu adalci. Don haka sai shari'a ta hana duk irin waɗannan abubuwa. Saɓanin tsare-tsare na 'yan adam na zalunci, abinda ake kira ra'asamaliya ko jari hujja, ko wanda su a gurinsu masu ƙarfi, masu wadata, to su ke da, wato suna da damar tsarawa kansu abinda suka ga dama na, wato yadda za su gudanar da kasuwancin, su gina kansu, su yi ƙarfi. Duk a dabarunsu ko tsare-tsarensu wannan ne, cewa masu ƙarfi su ƙara ƙarfi kullum, su ƙara ƙarfi kullum, masu rauni kuma su ƙara rauni kullum. Akan wannan aka gina mu'amaloli na bankuna, riba da abubuwa da yawa irin wannan. Duk abin da za su yi, to babu maganin tausayawa na ƙasa, sai dai yaya za a yi amfani da rauninsa ainihin a zuƙe, wato abin ɗinsa, abin da yake da shi na ɗan ƙarfi, sai an kasara shi ga baki ɗaya. Shi ya sa kamar da Sayyid Qutb yake faɗa a wani littafinsa, wato al-islamu wa mushkilatul hadara, wato tsarin musulunci da kuma matsaloli na ci gaban zamani. Ka san wasu farin ciki suke da wannan abubuwa, amma suna tafi da abubuwa da yawa na illoli. To da yake magana akan riba, yake cewa idan aka yi hattara aka duba sosai, sai ga da wannan tsari na jari hujja da kuma harkar riba, galibin wahalhalu da ɗawainiyoyin masu rauni yana komawa hannun wasu tsirarin mutane dubbai kaɗan a duniya, wanda suke da kuɗi na fitar hankali. To kullum wahalar sauran masu rauni can take komawa. Ta bayanai kuma in ka duba sai a gani da gaske haka ne. Ita yanzu misali, idan aka zo za a wato aka kafa wani kamfani wanda zai gina kamfanin bai da kuɗi na kansa kuma galibi dama haka ne yawanci sai an hada da mu'amala ta bashi an ciwo bashi na banki manyan bankuna masu iya bada kuɗi da yawa wanda masu jaruka a waɗannan bankuna su ne manya-manyan ƴan jari hujja na duniya Yahudawa da makamantansu in sun ba wa masu kafa kamfanonin kuɗi an kafa kamfani to kaga ribar da ke ciki tana da yawa to wannan ribar da ake kokarin a biya su waɗancan da suka bada kuɗi da yawa tunanin yadda za a fidda wannan kuɗin har a ci riba kuma su amfana to shine zai taba illahirin wato ma'aikatan wannan kamfani wanda duk ya zama aka san dan dole dan ba yadda zai yi ne zai yi aikin to sai a biya shi dan abin da aka ga dama kawai karbi kada ka rufe ko kada dama ba magana ka yadda ma'ana ka gamsu ko ka ce ka yadda da bakinka zuciyarka ba ka gamsu wanda duk ba yadda za ka yi saboda haka sai a ba su dan abin albashin da bai ishe su cin abinci ba su yi ta bautuwa in an samu kuɗin su masu karɓo bashin su ci abin da za su ci su wadata kansu sannan mafi yawa kuma a tattara kuɗin da aka samu ribar a biya riba kuɗin sai ya koma waɗansu ƴan tsiraru waɗanda kuɗin zai zo musu ta nan da ta can dama suna da shi su yi ta tarawa shi ne kai ana lissafin wani ya zama na kaza a duniya yana mallakar abin da ƙimarsa ta kai biliyan kaza wani to duk da wannan zalincin da suke yi wa al'ummar duniya da wannan suke tara abin ai ba haka kurin ba yanzu wannan abubuwan na kimiyya da ya zo yanzu abin nan kafafin yaɗa menene zumunta ko labarai da sauransu duka kaga dabaru da ake ta tatsar arzikin duniya duka irin wannan ɗin to musulunci bai yarda da irin wannan tsare-tsaren ba shi yasa daidai da itikari irin wannan aka haramta shi Allah shirye da mu حدثني هي عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب قال لا هكرة في سوقنا لا يعمد رجال بايديهم فضول من اذهاب الى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيمتى يا يكي ايوا to kaga fayam ta zunahu ana aka ce nan kufa ya take runahu eh to ya hata zuna ko ya hata runa eh akwai ya take runa shi kuma dayan fa ya hata zunahu ko ya hata zunahu dayan kuma eh to wato kalmomin sun yi zo ya hata zunahu ko ya take runa yawa naka yawa naku akwai masu ya take runa akwai ya ta zuna amma duk ma'ana ɗaya ce yawa wato ma'ana Imam Malik ya samu ya ce labari ya riske shi cewa Umar ɗan Khattab ya ce la hukurata fi suqina babu itikari a kasuwarmu wasu tsiraru su zo su saye kayayyaki su adana su ajiye ba za a yi haka a kasuwanninmu ba mun hana yawa ba za a yi mana haka a kasuwarmu ba kasuwar Madina ma'ana bai halatta kasuwar ko ina ba ma amma za a fara ne daga ainihin gida da kasuwar Madina la ya'midu rijalun wasu mutane ba za su yi nufi ba ya'midu ay yaqsidu bi aidihim fudulun min ashabin wanda da hannayensu akwai rarar zinari ma'ana ragowar kuɗaɗe a hannunsu rarar kuɗi abinda yake saura bayan mutum ya biya bukatunsa na dole shine fadl ko fudul to wanda suke da rarar kuɗi ba za su nufaci ila rizqin wani arziki mai rizqin la daga arzikin Allah ba nazala bi zatina wanda ya sauka a farfajiyarmu fayam ta zunahu sai su keɓanta shi wato a hannunsu a barin sauran mutane su kebe shi su mallake shi koma bayan mutane shine daidai da fayata kerunahu din su killace shi ya habi sunahu kenan yawa mana su killace shi su saye su hana sauran mutane fayata kerunahu alaina su kaga ya kaushi su yi itikarin sa akan su killace shi ba zai yi ba kaga abinda ake nufin kenan kada wayan su yi amfani da jarin da suke da shi su cutar da jama'a kada waɗanda suke da rarar kuɗi su zo su kuntata wa jama'a wanda zai je ya kwadago wanda zai je aiki ya dan samu dan abin da ya samu in aka janye abin yayi tsada ran da aka fitar da shi mutane sai su kuntata to kada ayi haka walakin yace ayyuma jalibin jalaba dukan wani mai sayo kaya da ya sayo shi ya kawo shine ayyuma jalibin jalaba duk wanda zai sayo kaya daga wani waje da ya kawo kaya ala amudi kabilihi a bisa ginshikin hantarsa sun yi sabani game da me ma'anarsa a littattafan garib kaman nihaya kaman al-imamu al-harawi abu ubay wasu kace wato mana a gadan bayan raƙumi da zai dauko ko kuma kinaya ce da aka ce a gadan bayan sa wato duk wanda ya sabo kaya ya kawo duk da an san mutum ba zai sabo a gadan bayan sa ba kinaya ce ta cewa ya je ya lauto akan raƙuma to yace duk mai sayo kaya da ya sayo kaya a bisa ginshikin hantarsa ma'ana gadan bayan sa ko gadan bayan raƙumin sa fishita'i a lokacin sanyi wa saifi da kuma lokacin rani ma'ana mutum ya tafi fatauci kamar da ake yi babu mota da balle jirgin ƙasa ko na sama mutane suna tafiya ne su yi sufurin kaya a dabbobi musamman raƙuma saboda haka sukan yi tafiye-tafiye su je su nemo kayan kamar ƙasar Yaman akan je a samu kaya dake suna da dausayi ko wajejen ƙasar Masar da sauransu to wanda ya je ko lokacin sanyi ko lokacin rani ya kawo kaya fa zalika dhaifu umara to wannan baƙon Umar ne mana Umar yana maraba da shi tunda wannan mai kokarin yalwata wa jama'a ne in ba kaya kaga ana buƙatar wanda zai kawo ya kawo ya sayar ya samu abinda Allah ya bashi jama'a kuma ta samu biyan buƙata kaga wanda zai kawo mutane su yalwata ba kamar wanda zai saye ya janye abinda ake da shi ba dan a kuntata kenan kasuwanci abinda ake so ya gudana a bisa adalci da jin kai kada a kuntata wa jama'a a yalwata musu yace to wanda ya kawo kaya ya dawainiya ya zo da shi wannan baƙon Umar ne Umar yana maraba da shi falyabi kaifa sha Allah ya saida kayansa yanda Allah ya so ya samu abinda Allah ya bashi wali yumsik kaifa sha Allah ya rike kayansa kuma yanda Allah ya so ma'ana babu laifi tunda kawo kayan yayi daga wani waje ya ajiye shi zuwa sanda ya ga ya dace ya sayar amma malamai sun yi tambayi qadi iyad da Imam al-Qurtubi suka ce wannan ba ana nufin ya kai ga kuntatar jama'a amma ya ki sayarwa ba ko da shi ya sayo shi daga wani waje in jama'a ta kuntata to za a umarce shi dole ya sayar a farashin da ya dace ba za a kariya masa da kaya ba amma dai za a sa ya fito da shi ya sayar da shi yadda ya kamata ya sayar a lokacin amma ana da bukata shi kuma yana da kaya a makari ko a aje saboda gadarar cewa shi ya sayo shi ya kawo shi wannan suka ce ai ya saba manufar shari'a wadda dama ita ce ta sa aka hana itikarin mu saboda haka wannan yana da kaidi kamar haka malamai suna cewa wanda shi ba sayan kaya yayi ba ba shigo da shi yayi ba noma shi yayi shi ma yana iya ajiye kayansa har zuwa san da ya so ya sayar haka suke fada a cikin littafin fiqh kuma ba mai itikari bane to amma shi ma din in har al'umma ta buƙaci abin da ke hannunsa ana kamfar abincin ana nema amma babu amma shi yana da shi in ya ki sayarwa saboda mummunan manufa hukuma za ta umarce shi lalle ya fitar ya sayar a kiman lokacin dan kada mutane su ci gaba da kuntata dan Allah ne ya bashi arzikin Allah ne bayan Allah dan me arzikin da Allah ya bayar za a kuntata bayan Allah tunda za a sayar a samu riba a samu alheri dan me mutum zai mugunta ai la darra wala dira saboda haka hukuma tana iya shiga wajen kayyade farashi wajen saka mutane su fitar da kayayyakin su su sayar a bisa adalci in ta kama malami suna cewa akwai abin da ake kira at-tas'ir kayyade farashi ko sakawa abubuwa farashi baya halatta hukuma ta yi wannan amma idan darura ta sa ya halatta ai misali yan kasuwa ta bayyana cewa ba dan wai matsi da ake da shi bane na rashin kaya ko dalili da su ma yafi karfin su bane yasa kayan ya tashi a'a dama ce kawai ta cewa suna da karfi suna da dama abu yana hannunsu shi yasa suke daga farashi abin yana ta tafiya to in an gane haka hukuma gata ne ga kowa saboda haka su ba za a zalunce su ba a ce wato a karyar da kayan su ko a kwace ba amma za a saka su mana a kayyade musu farashi ce wato kada kayan su ya wuce farashi kaza abinda aka san cewa su ba a cutar da su an sa kayan su ya zama an sa sun yi asara ba a za su samu riba gurgurdan hali amma kuma ba a ba su dama kuma sun cutar da masu rauni ba an ci da gumin mutane ba suka ce irin wannan ya halatta in ta kama amma idan yanayin ne yazo kamfa Allah ya kawo ibtila'i jarabawa ba da niyyar su ba kuma abin tashin farashin ba abu mamaki bane ya kai ga haka to sai a kyale abin ya tafi a haka har Allah ya kawo sauki duk malamai sun tattauna wannan sosai a littattafan shari'a a babubukan ciniki wa da sani an malikin an yunus ibn yusufa an sa'id ibn al-musayyib anna umar ibn al-khattab مر بهادر بن ابي بلته اتى وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر بن الخطاب اما ان تزيد في السعر واما ان ترفع من سوقنا دغا امام مالك دغا يونس دان يوسف وني تابعي ني مي يوان عباده وتو دغا ايرن غلوبين ده زاكا غا وان لوكاشي انا يي وندا باي داتشي ده شريعه با an ce mai yawan ibada ne da tsoron Allah wata rana wai sai wato shedan ko ya yake shi ko dai ya kuskuren kallon wata mace da bata halatta ba to bai bakin ciki a wannan sai addu'a cewa Allah ya makantar da shi ma kawai to kaga wannan tsoron Allah ya wuce na sunna ko ba haka ba kamar abin da muka fara da su ba ku wani a ce ya yi kyauta ya ba da duk abin da yake da shi ba ko sauran dinari to kaga wannan ya wuce ka'ida ka gani yayi ya kare gaba lokaci guda kuma so ake ayi a dade ana yi ko to kaga ba daidai bane abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace isrif basaraka in ka gani bisa kuskure ka juya fuskarka ko mutum ko alfashar ce Allah ya jarrabe shi yayi yace ka boye kanka ka je ka tuba tsakaninka da Allah ka gyara Allah zai yafi maka shine abin alqur'ani yake faɗa amma a ce mutum yayi addu'a Allah ya sa ya zama kaho ma kar ya ƙara ganin wata mace ma shedan ya rasa yadda zai wannan ba kuskure ne kamar yadda abinda al-Jazairi yake cewa wani ya kona al'aurarsa saboda gudun aukawacin alfa duk wannan guluwi ne wanda bai dace ba a shar'ance manganu da yawa za a gansu irin haka amma wato madhum bima shibihu zam to Allah ya ji kanmu dai duka kuskure ne an sa Sa'id ibn al-Musayyib daga Sa'id ibn al-Musayyib anna Umar ibn al-Khattab ce Umar dan Khattab marra bi Hadib ibn Abi Balta'a ya wuce ta kan wani sahabi da ake kira Hadib ibn Abi Balta'a wa huwa yabi'u zabiban lahu bisuq. A lokacin Hadib yana saida busashen inabinsa a kasuwa, to amma sai ya tarar ya rage farashi a barin farashin kasuwa. Yawa, ga yanda kowa yake sayarwa amma shi sai ya rage. To shi ne faƙala Umar bin Al-Khattab, sai Umar Al-Khattab ya ce masa, imma an ta zida fi sayari, ko dai ka ƙara a farashin kayan naka don ya zama daidai da na sauran 'yan kasuwa, wa imma an turfa a mai suƙina, ko kuma a tashe ka daga kasuwarmu. Yawa, menene maqasudin wannan? Ai, ba wai ba a san kyautatawa ga mutane a yarge ba, amma kuma kullum kawar da ɓarna tukuna. Yawa, ya fi shigo da wani isanin da bai zama dole ba. Kaga idan zai yi hakan, kene zai janye masu saye galibi, so wani kuma zai cutar da sauran masu sayarwa. Da dawa ja ana zaginsu, a ce kawai mutane banda rashin imani ga wani ma ka zake sayarwa. To me rashin imani, da mutum ya sayar da kaya dan samu abin da Allah ya bashi? Kaga babu adalci in an yi haka. Shi yasa in har abu ne wanda yake da farashi zaunanne, kwanon kaza kaza ake sayar da shi, to kada mutum ya rage in dai ya kasa a kasuwa. Amma abubuwan da farashi abamin tayi ake yi, yawa, a ja'igiya har mutum ya sallama, to wannan ba a kayyade wa mutum. Wanda yake da samaha, ya samu riba daidai, misali sai ya tausaya ko ya rangwame sai ya sayar. Wanda kuma yake da tsawwalawa, in ya ga ana son kayan nasu sai ya ja sosai har ya dame, to wannan duka ana iya. Amma dai abin duk da yake da farashi wanda kowa ya sani, mutum ya ce shi an sallama, ya sallama kaza ya rage, to an hana saboda kada ya kwari waɗanda suke sayarwa irinsa. Shi yasa shari'a ta hana tare a taro kaya daga wajen kasuwa daga nesa, domin kada ya zamanto an hana waɗanda suke jira a kawo kasuwa su saya, ko kuma su ɗin masu sayarwa can da kan hanyar za a saya a gurinsu, a ɓoye musu gaskiyar yadda farashin yake, a saya a gurinsu ba bisa adalci ba. Aka ce a bari a kawo shi kasuwa, mai sayarwa ya ji farashin kasuwa da yake, ya sayar da kayansa. Sannan kuma mutanen da suke jira a kasuwa su yi tarayya wajen samun kowa dai abin da zai dan saya, kaga ba a kuntatawa mutane ba. To duka wannan shi ne maqasudin shari'a. To sai ya ce masa, lalle ko dai ka ƙara ya zama farashin ka daidai ne da abin da kowa yake sayarwa, ko kuma a tashe ka. Abin mamakin wani babban malamin fiqh, Ibn Rushd, babban ba mai bidatul mujtahid ba, kakansa mai albayan, shi la'alla bai fahimci maqasudin shari'a a wannan ba, sai ke ce wannan kuma kuskure ne, wai a ce wato za a tilasta mutum ya tashi daga kasuwa don kawai ya yi rage. To me yake laifin mutum in ya rage wa jama'a? Don ka yi rage ga jama'a, ai yabon kama ya kamata a yi. In ka yi don mutane za su yabe ka, wani ɗan kirki ne. A ce in kuma ka yi don Allah ma za ka samu lada. To na me za a tashi mutum? To kaga shi ta wannan janibin kawai ya duba, ko? Amma inda ya dubi abin daga ilhaƙin darar da za a yi ma sauran 'yan kasuwa, ya zo shi ya sai da buhu biyu ko uku da 'yan riba tsir-tsir ya ɗan samu, wani kuma bai sai da ko kwano goma ba misali, to kaga shi ya samu abinci, wa'ancan kuma sun cutu, kaga ba a yi daidai ba. So hake nan shi ne mai kuskuren fahimta, kuma zai wuya a ce ya fahimci abin da wato Umar radiyallahu anhu bai riska ba, ko ba haka ba? Sai na ga maganar wato tana da nauyi sosai. In wani malami ne ya faɗa haka nan daga cikin malamai 'yan baya, to za a yi saurin hujumi a kai. Amma a ce sahabi khalifa daga cikin manyan khalifofi waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bi sunnarsu, bayan sunnarsa, in ba a samu hadisi daga gurinsa ba, ya yanke wani hukunci sannan wani ya zo ce wannan kuskure ne kuma ga sababin hukuncin a bayyane wannan kaga abu ne wanda yake ya kamata a duba shi wa hadathani an malikin annahu balagahu anna usman ibn affan kana yanha anil hukra imam malik yace ya samu labari cewa usman dan affan ya kasance yana hana ihtikari wato a saye kaya a lokacin da kaya yake kamfa a aji domin kayan ya ƙara farashi ya ƙara tsada a sayar a samu riba wannan haramun mun fadi hadisai da suka haramta haka musamman hadisin nan ingantacce da Imam Muslim ya rawaito kuma an bata menene ma'anar ihtikari din to Allah ya sa mu dace shi kasuwanci ibada ne idan an gudanar da shi a bisa wannan tsari amma kuma in an gudanar da shi a bisa hadama a bisa son zuciya to sai ya zama babbar fitina kamar yanda da yawa yake gudana a wannan zamanin musamman ma ga waɗanda Allah ya ba su ƙarfi mai yawa saboda tasiri na abubuwa da yawa dama dan adam yana da son kansa yana da son rai da son kai sai in imani ya gyara shi ta sanan shayatinul insu sun zo sun raya ko sun ƙawata wa mutane abubuwa wato mazahib din su mazahib iktisadiyya karantawa ake musamman fanni ne da ake karanta shi musamman wanda aka dora tattalin arzikin a bisa wannan tsarin babu nesa yake ko sun somi kamshin musulunci babu a ciki san zuciya ne tsagwaran sa ko ban karanta ba dan abinda muka gani malamai sun rubuta sun ambata ya isa mutum ya nemi tsarin Allah daga zalama irin ta wayannan mutane mutum zai mallaki dukiyar da bai san iyakar ta ba bai isa ya diddiga dukiyarsa ba amma kuma kullum zuke jinin masu rauni yake saboda waɗannan falsafofin da tattalin arziki na zalunci Allah ka kiyaye mu to sai babi na gaba na 25 ma ya juzu min bai'il haywani بعضه ببعض والسلف فيه abindake halatta nasayar da dabba da wato dabbobi sashin su da sashi da kuma rance a sha'anin dabba na taba fada cewa anan su dabbobi ba riba wiyad bane ba sa cikin abubuwan riba ana iya musayar dabba da dabba irin ta wato a bada guda daya a karbi fiye da daya to zai bayani kan wani hadathani yahya an malikin an salih ibn kaisan daga yahya daga malik daga salih dan kaisan wani tabi'i ne sika an hasan ibn muhammad ibn ali ibn abi talib daga hasan dan muhammad dan ali dan abu talib wannan hasan din sunan baffansa aka sa masa hasan da husaini jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ayyan fadima alaihi salam to wannan muhammad dan al-hanafiya baban sa uba dai suke to sai wa dan uwansa wato mai suna yawa hasan dan muhammad dan ali dan abu talib anna ali ibn abi talibin cewa ali dan abu talib ba ajmalan lahu yud'a usayfiran bi 20 ba'iran ila ajali wato ali ibn abi talib ya taba saida wani raqumi nasa kasaitacce ana kiran sa da usayfir tasgirin sunan usfur ne ai akwai su tsuntsu usfur me sunan sa da hausa kanari ko yawa to tasgirin sa usayfir ko to wannan sigar ita ce dai haka aka saka wa wannan raqumi amade to ya ba da shi akan za a bashi kananan raquma ɗaya har guda 20 amma zuwa ajali kuma ba nan take ba to kaga a ba da guda ɗaya a karbi 20 shi ma din ba nan take ba wannan ya tabbatar da cewa su dabbobi ba riba wiyad bane ko yawa wa da sani an malikin kar mu manta annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi raqumi wato bakr safi mai shekara kamar uku. To da yazo biya ba a samu kamar wannan ba. Sai aka samu wanda ya shekara hudu ko da ake kira raba'i, shekara hudu zuwa sama. Sai ce a bayar kawai. Ya halatta ba da mafifici, da ta cewa jinsi ɗaya ne, raƙumi da raƙumi ne. To saboda haka babu riba a wannan, sai bisa abin da aka yarjejeniya akai. Wata sani an malikin, wata hadisin sahihi ne gaya. Wata sani an malikin an nafin anna Abdullahi ibn Umar ishtara rahilatan bi arba'ati aba'iratin madmunatin alayhi yufiha sahibaha birrabaza. Daga maliki daga nafi cewa Abdullahi dan Umaru ya sayi wani raƙumi abin hawa. Rahila raƙumin da yake ƙarfa sosai wanda ya isa a haushi a yi tafiya ko a yi masa alauta masa kaya, shi ne rahila. Bi arba'ati aba'ira, raƙumi ɗaya ne ƙarfa, sai ya ce ya saye shi a kan zai ba da waɗansu raƙuma guda hudu. Aba'ira jam'u ba'ir, ya ƙau ala zakari wal unsa. Ba'ir yana iya zama namiji ko mace duka. Aba'ira jam'in sa ne. Madmunatin alaihi, waɗanda alƙawari ne ya yi sun zama nauyi a kansa. Yawwa, yufiha, zai cika wannan alƙawarin ya bayar da su sahibaha ga mai su. Yawwa, ya karɓi raƙumin guda ɗaya a kan zai ba da raƙuma huɗu wanda zai ba da su a ƙauyen Rabaza. Ƙauyen Rabaza wani ƙauye ne kusa da Madina a wancan lokaci, wanda nan ne Abu Zar ya zaɓi cewa zai koma ya keɓanta a can zamanin Sayyidina Usman, kuma a can ya rasu. Kuma dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa zai mutu a can. ‘Yan tawayen da suka kashe Sayyidina Usman suka ce wai ai dan saboda tsabar zalunci ne, Sayyidina Usman ya kore shi. Alhali ba haka ba ne, shi ya zaɓa wa kansa ya koma can ɗin ya zauna ya ci gaba da addininsa ba tare da wani abu ba. To kaga a nan ma raƙumi ɗaya an saye shi a kan za a biya da raƙuma huɗu. Kaga inda ribawiya ne ba zai yiwu ba. Ko da dai wannan ƙato ne, ƙazaitacce ne, waɗancan masu rauni ne ko ƙanana ne, a tunda jinsi ɗaya ne. Yanzu kaga misali amfanin gona tunda ribawi ne, komai kyan shinkafa, ko da komai tsananin tsadarta da kuma wata komai tsananin arhatta, in ita da ita za a yi musaya, baya halatta a yi fifiko a jinsin, ko ba haka ba, ko bai halatta a yi jinkirin ma. Yawwa, to saboda su wancan ribawiyat ne, haka kuɗi ma ribawi ne. Yawwa, saboda haka wannan ya halatta a jinkirta a yi ƙari a jinsi guda. Yawwa, amma sana a jinkirta kuma an ba da wannan sai daga ba a karɓi wancan, amma abin da ke ribawi ne wannan bai halatta. Wa da sani an malikin an nausa alam na shihabin an bai ilhayawani sunaini bi wahidin ila ajalin faƙala la ba a sabi zalika. Daga maliki cewa ya tambayi Ibn Shihab game da sai da dabbobi su ne hayawan, isnaini bi wahidin, a ba da biyu a karɓi ɗaya. Yawwa, kamar wato ka ba da tumaki biyu ka karɓi rago ɗaya, ko ka ba da raguna biyu ƙanana ka karɓi rago ɗaya babba, ko tinkiya ɗaya babba, duka dai babu laifi. Ila ajalin, shi ma zuwa wani lokaci. Faƙala, sai ce la ba sa bizalika, babu laifi a yi haka. Amma kaga inda ribawi ne duk ba su halatta ba. Ba a fifiko a jinsi ɗaya, ko bai halatta dama a yi musaya a yi jinkiri. Yawwa, saboda haka kaga, amma da yake wannan ba ribawi ba ne, to ya halatta. Kamar haka ƙasa ita ma filaye, za ka iya ba da filaye biyu, fulotai biyu, ka karɓi ɗaya. Ko akasin haka, da wannan babu laifi. Kamar ce wannan fulotin yana a wata magana wata wani wuri wanda yake ana son sa ko bakin hanya ko wani wuri dai wanda ake sha'awa ka bada fili guda daya da bai fi kancan guda dayan guda biyun ba ko guda uku a wani wuri can gefe misali kaga inda ribawi ne sai ta ato duk kasa ce da kasa saboda haka in har an yi da za a yi musaya sai dai ai daidai wa daidai kada ai kari ko taku ɗaya amma da yake kasa ita ma ba ribawi bane ya halatta ai haka duk da dai bai kawo wannan din anan ba amma dai a wasu littafan kamar tawdihul akam ya bayyana wannan da wasu littafan haka na daban qala malikun imam malik ya ce al'amru al-muhtamaw alayhi indana al'amarin da malamai suka hadu a kansa a wurin mu a Madina annahu la ba'sa bil jamali mislihi to babu laifi ayi musayar raqumi da wani raqumi irin sa wa ziyadati darahima aqara wasu dirhamai yadan biyadin ya zama hannu da hannu wato wannan raqumi dai za a bayar can ma dai yanzu a bayar amma za a yi ciko da wani kudi to babu laifi in ya zama hannu da hannu abin da yasa ma aka shigo da magana hannu da hannu saboda wannan kudin kada ya zama an jinkirtar da kudi wani abu abin ki ya shiga na an yi musaya wani akadi na kudi kuma an jinkirtar alhali shi kudi ribawi ne wala basa bil jamali mislihi wa ziyadati darahima babu laifi musayar raqumi da raqumi irin sa a ƙara dirhamai don cike gibi babu laifi wannan aljamalu bil jamali yadan biyadin yawa raqumi da raqumin ya zama hannu da hannu wa darahimu ila ajalin dirhaman kuma wato cewa za a bada su zuwa wani lokaci to anan an dauki wannan dirhaman da aka bayar din wato ba wai musaya bane kaman bashi ne na ciniki kaga ana iya saida abu bashi daga baya a bada kudin tunda asalin abin da aka yi agadin a kansa su ne raqumi da raqumi to shi ma kudin ciko ne na kudin raqumin ba ciko ne na musaya ba kenan shi yasa babu laifi in an jinkirtar da shi kudin kansa shi ma qala wala khaira fil jamali mislihi wa ziyadati darahima adarahimu naqdan wal jamal ila ajalin ita amma babu alkhairi idan za a yi musayar raqumi da raqumi irin sa wa ziyadati darahima za a cika da wa'ansu dirhamai kudi kenan to amma adarahimu naqdan kudin cikon za a fara ba da su wal jamal ila ajal amma raqumin sai wani lokaci saboda shi raqumi shine jigon musayar ko ciniki ya kamata ya zama shi din ya zo hannu a bada shi nan take an yaso kudin cikon ya zo daga baya wa in akhata al jamal wa darahima in kuma ka jinkirtar da raqumin da dirhaman duka yawa an bada wannan za a musanya da shi amma dayan da zai bayar da raqumi yayi cikon shi kuma bai bada ko raqumin ba ko kudin ba duk gaba ɗaya sai daga baya la khaira fi zalika aidan babu alkhairi a cikin wannan har ila yau qala malikun maliki ya ce wala basa bi an yabta alba'iran najiba bil ba'iraini babu laifi mutun ya sayi raqumi nagartacce annajib mai kyau da inganci ko nagarta jam'in sa shine a ce najubun najubun najibun najubun wa jam'in sa kenan masu nagarta masu inganci wa kamar a ce aljayida najaba da kuma jauda kusan suna da alaka wato inganci da nagartar abu shine najaba to babu laifi ya sayi raqumi mai nagarta mai inganci bil ba'iraini wato da raquma guda biyu aw bil ab'ira ko kuma wato da raƙuma da yawa minal hamula daga raƙuma waɗanda suke koma baya ba manya ba min hashiyatil ibli daga ƙananan raƙuma wato hamula din ba na ɗauka ba ne na ƙarancin daraja ne yawa babu laifi ya musanya raƙumi ɗaya mai nagarta akan za a bashi raƙuma biyu ko raƙuma da yawa min alhamula daga waɗanda suke da ƙarancin ƙima min hashiyatil ibli daga gezar raƙuma da abin da aka ce hashiya to ba maɗaukakinsa ba aka ce hashiyatul rajul mutanensa na gefe-gefe kaman barorinsa yaransa da makamantan wannan wa in kanat min na'amin wahidatin yawa ko da san zamanto daga dabbobi nau'i ɗaya ai raƙuma ne da raƙuma kawai dai bambancin shi ne ingancin wannan da kuma gazawar waɗancan fala ba'sa bi an yushtara minha isnani bi wahidin ila ajali babu laifi a musanya biyu akan za a karbi ɗaya ko za a bada ɗaya a karbi biyu akan za a karbi a bada biyu akan za a karbi ɗaya ila ajalin zuwa wani ajali izaktalafat idan bambancin su ya bayyana inganci da nagarta ko girman wannan da kuma rauni da gazawa na wancan fa bana ikhtilafa idan sabanin su ya bayyana wa in ashbaha ba'daha ba'dan wa ikhtalafat ajnasuha yawa idan kuma sashin su wa in ashbaha ba'daha ba'dan idan sashin su yayi kama da sashi wa ikhtalafat ajnasuha amma jinsin su ya sha bamban raquman ne amma sun yi kama wajen kasancewar su ba masu kima sosai ba ko kuma masu kima sosai sai dai jinsunan su suka sha bamban tunda su ma raquman ai akwai masu tozo biyu akwai masu tozo ɗaya misali awlam taktalif ko kuma ma a jinsin su bai sha bamban ba amma dai sun zo bai ɗaya a wajen rauni ko kuma inganci nagarta wala yukazu minha isnani bi wahidin ila ajali ba za a karbi biyu akan za a bada ɗaya ba ya zama zuwa ajali sai dai a yi nan take babu laifi in nan take za a musanya koda suna kama da juna a bada ɗaya a karbi biyu ko a bada biyu a karbi ɗaya a ba a yi hannu da hannu amma kada a jinkirtar bai bayyana menene yawa qala malikun malik yace wa tafsiru ma kuriha min zalika ƙarin bayani kan abin da ba a so na wannan musayar an yi khazal ba'iru bil ba'iraini a karɓi raƙumi ɗaya a kan za a ba da raƙuma biyu laisa bainahuma tafadulun wanda babu rata bambanci tsakaninsu na fifiko fi najabatin yawa a wajen nagarta wala rihilatin ko kuma a gazawa rihila ɗin ba na tafiya ba ne yawa gazawa wato ba su da bambanci wajen nagartarsu ko kuma gazawarsu iri ɗaya ne nagartarsu iri ɗaya ce ko kuma gazawarsu iri ɗaya ne to wannan wato ba a son a ce tunda duk darajarsu iri ɗaya ce ko yawa ta wajen ɗaukaka ko ƙasƙanci to a karɓi guda biyu a bada ɗaya ko a bada ɗaya a karɓi guda biyu a sanya jinkiri a kan wannan fai za ka na haza alama wa saftu laka in wannan musayar ta zama a bisa abinda nisfanta maka masu nagarta ne duka a bada ɗaya a karɓi biyu ko kuma rasa nagarta ne duka yawa a bada ɗaya a karɓi ko a bada biyu a karɓi ɗaya to fala yushtara min husnani bi wahidi ba za a musanya biyu a kan za a karɓi ɗaya ba ko a karɓi ɗaya a bada biyu ba ila ajalin amma in za a yi jinkiri kenan idan ya zama bambancinsu ya bambanta bambancinsu a bayyane yake wannan yana da nagarta sosai, wa'annan kuma suna da gazawa. To za a iya karɓar biyu ko fiye da haka a madadin ɗaya har zuwa wani lokaci, kamar abinda Ibn Umar ya yi a kan raƙumi ɗaya, cewa zai ba da guda huɗu in aka je raba za misali. Wala ba sa bi an tabi a mashtaraita minha, kuma su dabbobi har ila yau babu laifi ka sai da abin da ka saya cikinsu, ƙabla an tastawfiyahu, kafin ya zo hannunka. Ka sayi raƙumi, ka sayi saniya, ka sayi akuya, tinkiya, dabbobi dai ka saya amma baka karɓo ba, baka sunto shi daga garken mai garke ba, ko kuma igiyar wato dangwali wurin mai sayarwa misali a kasuwa, yana nan in ka samu mai saye wato kana iya sayarwa a inda kake sai a je a karɓa. Amma wato min gairin da zistaraita huminu, amma ba ga wanda ka saye shi a gurinsa ba, ba ga wanda ka saye shi a gurinsa ba, shi za ka fansarwa. Shi ma kuma izan taƙatta sama na in ka biya shi kuɗin, ka ga wannan gari yana da amfani. Mana in saniya ce ko raƙumi ko tinkiya ko akuya, ka saye ta a inda ka saye ta, ka biya kuɗi kafin ka zo ka ɗauke, in ka samu mai saye za ku iya ciniki, za a cinikin a zo a kunci a karɓa. Ka gan abinci ne ai an hana ku, da har Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai ta'ami kabla an yi saufi ruku, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya sayar da abinci kafin ya karɓe shi daga gurin wanda ya sare shi a gurinsa. Shi ma an yi istisna in cewa ƴan rance zai karɓa ko wani tallafi zai iya yin haka. Amma dabba in kun yi cinikin ka biya, cewa in ka biya kuma wannan zai hana irin wanda baya da kokobu ko kuma ƴan canji ne a hannunsa, kawai cinikin za a yi da baki kawai, ya ce ya saya, sai kuma wani ya zo sai kawai ya sama wa kansa riba ta ƙarya don ci da gumin mutane, to sai ka tsaya ka biya da kuɗinka, ɗaukan ne dai kawai baka yi ba, to idan wani ka samu ya saya sai ka sayar. Ka san yanzu haka suke yi, mutum bai da kuɗin sam-sam, sai mutane fiye da mutum ɗaya ko biyu sai su ta ƙulla ciniki haka, inda na farkon na za a ce da shi ya kawo kuɗi, in ba haka ba za a fidda shi, to sai dai a fidda shi, ko ba haka ba ne? To amma dai hakan zai sa kansa. To haka la'alla na biyun ma zai zo shi kuma shi ma a ƙulla cinikin da shi, ya ba wancan riba, shi ma in ka ce kawo kuɗin ba shi da shi, ko ba haka ma? To irin wannan ba shi ake nufi ba. Ɗan kasuwa ne na gaske da jarinsa, zai saya ya biya, amma dai ya saya ya biya ɗin, amma dai bai ɗauka ba, in ya samu mai saye sai ya sayar masa, sai ya zo a ɗauka. Kala malikun, yawan malik ya ce, wa man sallafa fi shay'in min al-hayawani ila ajali musamman, wanda ya ba da salafi ya ba da kuɗinsa a kan wata dabba da za a sayo masa ila ajalin musamman zuwa wani ajali abin ambatawa. Ai, bayan mun ambata ma'anar salafi ko salami, yawwa, kana buƙatar kaya ko dabbobi ko ma duk wani abu dai, kayan da dai za a iya wasafta shi a ce kaza ake buƙata, to sai mai saye ya ce maka yana son ka samo masa, misali da hatsi, ka samo masa buhu goma na gero, kowane buhu kai ka saye shi dubu kaza a gurinsa, duk ma a yadda ya same shi shi dai ya kawo maka shi nan da lokaci kaza. To in ya ga hakan da fita a gurinsa, shikenan sai ce shikenan ya yadda zai samu, amma za ka ba shi kuɗin nan take, ba wai sai ya je ya kawo a ba shi kuɗin ba, don kada ya zama addaini biddai, shi ba zai kawo kaya yanzu ba, kai ma ko baka ba shi kuɗi ba sai daga baya, wannan an hana, kai sai ka ba shi kuɗin. In ya so wannan kuma ko da ba ya da kuɗin shi a ƙasa, kuɗin naka shi ne jarinsa, duka wannan ba laifi, sai amfani da kuɗin naka ya je ya so ya yi hidima da zai, ya kama kayanka abinda Allah ya bashi, rarar abinda ya samu ribarsa ce, wannan shi ne ake kira salam ko salaf. To shine wanda yayin wannan sallafin a wani abu na dabbobi zuwa wani ajali abin ambatawa, yace yana son a sayo masa saniya ko shanu nan da sati biyu a kawo masa, ko nan da sati daya. A da da yake babu motoci, idan za a je garuruwa masu nisa akan bada a ce sati guda ko sati ko ma fiye da haka. To sai aka ambaci wani ajali abin ambatawa, fa wasafahu, ya sifanta dabbar da yake bukata, wa hallahu, ya wasafta ta dai, da wasafa da hallahu duka ɗaya ne, ba na kawatawa bane, na sifantawa ne. In ka tuna mai ishirin ne yana cewa hulal mustafa a karim bihi afdalul hula, sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yi mamakin kyawun wa'innan sifofi, afdalul hula su ne mafifitan sifofi. Ta wannan kalmar ta hallahu din ba ta hilya ba ce, yawwa, ba ta ado ba ce, a'a, ta sifantawa din ne, da wasafa da hallahu duka ɗaya ne, ta'kidi ne. Ya sifan, dama shi ba za a ce ka je ka samo yadda duk kasuwa, a'a, sai an sifanta dabbobi, shanu masu shekaru iri kaza, masu launi kaza, masu, sai a faɗa. Dama wanda ya san harka ai da shi za a yi. Amma wanda zai ce, to yayin kace min saniya mai iri kaza ni na santa ne, a wannan ba za a yi alaka, ba za a yi kasuwancin da shi. Sai wanda ya san kaya, duk abin da za a bada salami a kansa, to sai wanda ya san shi, dama harkarsa ce, sa ce to ga irin abin da ake so. Kaga in ya kawo saɓaninsa ma an sani ba abin da aka yarjejeniya da shi ba kenan. Yawwa, saboda haka sai an sifanta dole, kuma kulla ciniki za a yi. In ya ga ya yi masa shi kenan, Allah ba shi sa'a, sai samu riba da yawa. Amma fa ko faɗuwa ya yi, to sai ya kawo kayan, idan dama kasuwanci ne, kasuwanci ya yi a samu ne wani lokaci kuma a faɗi. Ba zai dawo ya ce, to ni fa gaskiya na faɗi, ko ba kasuwancin ba ne kenan. Kamar yadda in riba ta zo, ko rabin a rabin kuɗin ya samu kayan, ai sai sa sauran rabin kuɗin a jihunsa ko. To haka yau kuma in kuɗin ma ya gaza, haka zai cika, tunda ciniki ne aka yi. Al-gunmu bil-ghurm, ba kaman kirada ba ne, dama wannan wakilci ne, idan ka juya kasuwanci an samu riba ko raba, in ba samu ba, in asara ta yi to mai kuɗi shi zai ɗauki asara ko. Yawwa, kai ba za a ɗora maka ba, sai dai kai ba za kuma a nemi wani kuɗin. Ko a ce a ɗan sauran abin a baka wani abu, kai ma sai ka yi haƙuri. Amma a wannan dole ka ɗauki nauyin asara inda za ta zo. Wani ƙada samanin kuma ya ba da kuɗin, fa zalika ja'izun, yawwa, babu laifi a wannan, ya halatta. Wa huwa lazimun lil ba'i wal mufta, kuma in an riga an kulla to ya tabbata ga mai sayarwa da mai saye duka. Mai sayarwa shi ne wanda ya ce zai kawo. Ka kama akwai kasada a ciki, amma shari'a sai ta ba da dama, saboda akwai biyan bukata a ciki. Yanzu mutane suna da amana, wannan ma harka ce ta yadda za a magance zama babu sana'a. Amma don babu amana, wani da zarar ya ga tilin kuɗi na wani a hannunsa ma sai ce to wannan kuɗin ya bi, sai a bari su wuce a banza, ai ya kamata a taɓa, ko ya ne ne ma. Ai dai rigima da za a yi za a bani, ko za a bar shi kai. To saboda haka aka sai ga ya taɓa. To amma ba haka ba, kamar yadda faɗa a baya, irin su kirada, irin su musaqat ko muzara'a, irin wannan ɗin, ka gani, duka salami ko salafi ai hanya ce da za a magance zama haka nan ba tare da sana'a ba. Amma in mutane son kansu ya yi musu yawa, shikenan sai a ta zama da talauci, kamar yadda ke a yanzu. Mawadata ba sanin abinda ya kamata, ba niyya mai kyau. Falsafofin ɓata sun riga sun yawa, haɗe da son zuciya irin na mutane. Su ma marasa abin, su ma ha'inci da zamba da cutarwa da son zuciya duk sun yawa, saboda haka ake zaune gashi nan yadda muke, Allah ya shirya da mu. Alama wasafa wa hallaya, a bisa dai yadda suka sifanta kuma suka kwatanta. Yawwa, saboda haka salami wannan daidai ne. Walam yazal zalika min amalin nasi alja'izi bainahum, wannan bai gushe ba aikin mutane ne da ya halatta tsakaninsu. ana yi a kayan abinci saboda babin dabbobi ne magana to dabbobin ma ya halatta kai kasar adama wata ana sai da dabbobi sosai ko misali to mutum yace shi dabbobin irin can yake bukata yace a kawo masa shanu masu sifa iri kaza akan 500,000 misali to wanda yake san yasa harkar yana zuwa sai yana tunani da kudin mota da komai zai iya kawo irin wa'annan da aka sifanta din guda 10 a bashi kudin yaje ya kawo shikenan sai a bashi kudin in yaje Allah ya bashi sa'a sai ya kawo sai ya samu abin da ya samu babu laifi wannan wallazi lam yazal alaihi alul ilmi baladina ko malamai basu gushe suna kan wannan ba halatta salami akan dabbobi bisa wa'annan sharuɗin da aka ambata wannan ba musaya bace kasuwanci ne basu gushe suna halatta wannan ba wallahu a'lam insha Allah sai mu tsaya